وصلي وسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 30 ga watan Shawwal alif da 447 lissafin hijira, wanda ya dace da 18 ga watan Afrilu shekara ta 2026 miladiya. Cikin yardar Allah da sahale wasa madaukakin sarki, mun sake zuwa don ci gaba da karatu a cikin littafin Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi Din, littafi wallafar Sheikh Abdulrahman Ibn Nasir Al-Sa'idi alayhi rahmatullah. Karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da Malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da rahama, masallacin da yake nan anguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya. Muna karatu a cikin Kitabul Diyat ko Kitabul Jinayat, littafin da yake bayani akan hukunce-hukuncen zubar da jini ba tare da hakki ba. To, jiya malam ya shiga da karatu cikin mas'ala ta biyan diya, yayin da ya ambaci cewa kisan kuskure shi kafara ce da diya suke wajaba. Ya yi ishara zuwa ga kafara, sannan kuma ya yi magana a kan diya. Diyan nan ya faɗi mahallinta, su ne aƙila, wato dangi na waɗanda, dangi na wanda ya yi kisa ko waɗanda suka yi kisa, kuma danginsu wanda suke da alaƙa da su ta asibci, wanda jiya muka yi bayani. Wannan diya za a kasafta musu ita makusancinsu da manisancinsu, kowa gwargwadon halinsa, gwargwadon matsayinsa da kusacinsa, kuma za a rarraba ta tsawon shekara uku. Wannan shi ne asali. Idan dalili ya hukunta a tsaga sama da shekara uku, to wannan ijtihadin yana komawa zuwa ga shugaba. Amma asali shekara uku, kowace shekara za su biya ɗaya bisa uku na wannan diya, wanda diyan nan jiya kun ce ta kai kimanin yanzu naira miliyan 877 hada ɗoriya. Allahul musta'an. To, kamar yadda kisan kuskure yake haka a diya, to haka kisan mai kama da ganganci shi ma yake. Shibhul amd, kisa mai kama da ganganci shi ma, tunda babu kawat, ma'ana babu kisasi, to shi ma sun yi tarayya da kisan kuskure ta wannan fiska, babu kisasi, sannan kuma za a biya diya. Sannan shi ma diyarsa, kamar yadda kisan kuskure yake, diyarsa akan aqila, ma'ana dangi asibai, to haka diyar kisan kisa mai kama da kisan ganganci ma, su ma dangi su suke ɗaukar nauyi. Ta wannan fiskar, kisan kuskure da kisan kisa mai kama da ganganci sun yi kamantacceniya. Ta fiskar dukkaninsu babu kisasi. Ta fiskar dukkaninsu akwai kafara. Ta fiskar dukkansu za a biya diya. Wannan diyar kuma dangi za su ɗauki nauyin biyanta, kamar yadda muka karanta a karatunmu da ya gabata. Sun bambanta da kisan ganganci, ganganci na ƙeta, wanda shi akwai ƙisasi a cikinsa, sai dai idan masu haƙƙin jini sun yafe. Idan sun yafe, imma dai akwai mafansa in ma a koma diya, idan an koma fansa, to wannan mas'ala ce ta ciniki. Idan kuma an koma zuwa ga diya suka ce kawai a biya su diya, to diya tana da nata tsarin da shari'a ta gindaya, sai dai diyar kisan ganganci na keta, masu biyanta sun sha bamban da masu biyan diyar kisan kuskure. Domin biya a diyar kisan ganganci, biya ne da yake fitowa daga dukiyar mai kisa. Mai kisa shi ne zai biya wannan diya daga dukiyarsa, akwai ko babu wannan ya rage nasa, saboda fansa ce ta rayuwarsa. Don haka a madadin ransa ne sai ya san yadda zai yi ya karɓi ransa da biyan wannan diya. A nan sai malam ya ce, waddiyatu linnafsi wa ghairiha قد فصلت في حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه. مالن يتي لسافن ديوي للنفس وغيرها دديوين ري دديوين رونن دبيكي ري با كمر ينكي وتقبع دكتشنغ باي كو فسا ونقولي أجيكي a yi wani rauni mai tsanani. Malam ya ce qad fussilat, waɗannan diyoyi an yi bayaninsu daki-daki fi hadithi Amr ibn Hazm, cikin hadithin Amr ibn Hazm radiyallahu ta'ala anhu. Mana yanzu malam ya ɗauki hanyar yi maka bayanin wato fasalin diya, fasalin yadda kasafin diya yake. Sai dai ya maka ishara zuwa ga cewa diyan nan kasafinta iri biyu ne. Akwai diyatun nafs, wato diya ta rai gaba ɗaya ɗungurungun. Akwai kuma diyatu madunan nafs, diyar abin da bai kai rai ba, wacce ake ce mata diyatul atraf, diyar gaɓɓai. To duka malam ya haɗa su ƙarƙashin wannan batu a cikin wannan hadisi da ya kawo hadisin Amr ibn Hazm. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kataba ila ahli al-Yaman, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rubuta zuwa ga mutanen Yaman, wa fihi, a cikin wannan rubutu, mana annabi alaihi salatu wassalam ya sa marubutansa sun rubuta. Yasa aka ce ya rubuta, saboda ba a rubuta ba sai da umarninsa, sannan ba a rubuta ba sai abin da ya ce, sai ya zama tamkar shi ya rubuta saboda umarninsa ne. Amma annabi alaihi salatu wassalam daga cikin baiwar da Allah ya masa, baya rubutu baya karatu. Ba a cewa bai iya ba, cewa bai iya ba aibatawa ne, shi kuma ba aibu ba ne a hakkinsa. Rashin yin rubutu da rashin yin karatu shi a hakkinsa ba aibu ba ne, saboda babu rubutun ba karatun ya zo da abin da ya fi ƙarfin masu rubutu masu karatu tun a wancan lokacin har zuwa tashin alkiyama. Kuma ba yadda aka iya haka aka bar iliminsa, kuma har gobe ba a daina ciro hikimomi da fa'idoji daga cikin abin da ya bari ba na zantukansa da ayyukansa. Ba ai wani mai ilimi a ban ƙasa wanda ya bar tiskaka ta ilimi irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari ba. Don haka in kace bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba, to wani mai karamar fahimta sai ya ji abin aibatawa ne, alhalin shi a gare shi ba aibatawa bane, domin ba su da wani amfani a gare shi. Allah ta'ala ya bashi ilimi tilqa'iyan, ya bashi ilimi min ladunhu daga gare shi subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan ɗin a hakkin annabi alaihi salatu wassalam wato tsaro ne da kariya. Domin inda a ce ya iya rubutu ko ya iya karatu ko wani ƙwararren marubuci ne ko wani ƙwararren makaranci ne, to da wannan za su rinka shure abin da ya zo da shi, za su rinka aibata shi da wannan sun samu wata makama, su ce ai tunda marubuci ne ko tunda makaranci ne to ba abin da ba zai iya tsarawa ba. Amma sun san baya rubutu baya karatu, don haka ba su taɓa zarginsa
da ya rubuta ba, ba su taɓa zarginsa da ya ainihin wato kirkira ba, saboda sun san cewa Annabi alaihi salatu wassalam baya rubutu kuma baya karatu. Don haka shi a gare shi wannan manƙaba ce, a gare shi wannan daraja ce, su yadar Allah tabbata a gare shi, amincin Allah ya tabbata a gare shi. Don haka ya yi umarni aka rubuta, shi ya sa ya zama tamkar shi ya rubuta. Wafihi, a cikin rubutun ya ce, anna mani'ta bata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun. Mani'ta bata mu'minan, duk wanda ya kashe mumini, i'tibat shi ne kisa ba tare da hakki ba, kisa ba tare da hakki ba kuma na ƙeta shi ne, ay man qatala mu'minan amdan udwanan, wanda ya kashe duk wani mumini da gangan da ƙeta, qatlan an bayyinatin, kuma kisan da ya tabbata ta dalilin shaidu shi ne, qatlan an bayyinatin, kisan da ya tabbata da shaidu, fa innahu qawadun, to wannan hukuncinsa kisasi ramuko shi ne, qawad hukuncinsa ramuko, illa an yarda awliya'ul maqtul, sai dai idan waliyan waɗanda wanda aka kashe din sun yarda su karbi fansa ko su karbi diya. Amma asalin hukuncin shine wanda yake san ganganci za a yi kisasi a kashe shi. So a can ƙarshe-ƙarshen babin malam zai kawo mana wato sharuɗa na kisasi. To shi sa yanzu babu buƙatar mu yi magana akan kisasi tunda malam zai yi magana akai. Kai tsaye asali shine za a rama, illa an yarda awliya'ul maqtuli, sai dai idan waliyan wanda aka kashe sun yarda su karbi fansa ko su karbi diya, kamar yadda Allah subhanahu wataala yace, illa an yasaddaqu, sai dai idan sun yi sadaka, ma'ana sun yafe kisasi sun karbi fansa, ko kuma abinan sai dai sun yafe, wancan maganar diya ce ko, sai dai sun yafe faɗin Allah subhanahu wataala, faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'u ilayhi bi ihsan. Yana iya yuwa su yafe kisasi a koma maganar biya, to dukkan wanda aka yi masa afuwa aka koma maganar biya, to shi mai bi ya bi sannu a hankali, shi kuma mai biya shi kuma ya sauke nauyin da yake a kansa cikin mutunci. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, wa inna fin nafsi addiya wa mi'atan min al-ibli, wa inna fin nafsi diyata. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, lallai a cikin rai, ma'ana idan za a biya diya, to diyar rai, haƙƙin rai, abin haƙƙin rai shine diya, idan an fita daga kisasi, sawa'un asali kisan ganganci ne aka bar kisasi aka koma maganar diya, ko kuma kisa na kuskure ne aka zo zancen diya. Ma'ana dai idan an bar maganar kisasi an je maganar fansa ko maganar diya, to ga yadda diya take, mi'atan min al-ibl, wato raƙumi 100 ne, wannan ita ce diyar rai, raƙumi 100. Amma raƙumi 100 ya danganta, idan kisa na ganganci ne wanda aka yafe kisasi aka koma maganar diya, to wajen biyan diyar, diya ce mughallaba, diya ce mai tsauri. Hakan nan qatlu shibhi amd, kisa mai kama da ganganci, shi ma diyarsa diyatun ne mughallaba, diya ce mai kaushi. Amma kisan kuskure diyarsa diya ce khafifa, mai sauki. Kuma dukka a cikin ɗarin nan ne tsananin da kuma sauƙin yake, tsananin da sauƙin. Bayani a kai zai zo nan gaba a can gurin da malam ya ambaci maganar dinari. malam yace wa fil anfi idha u'iba jad'an, haka nan hanci idha u'iba jad'an, idan aka game shi da tumbuka, idan aka game shi da tumbucewa, shi asalin hanci da ake magana a kansa suka ce shine gurin da yake da laushin nan, malana min al anfi, gurin da yake da laushi shi ake cewa hanci, a kansa ake magana, ba wannan kashin ba, ba shine hanci ba. Yawa hanci wannan fata mai laushin da ake matsa ta a fati ita ce hanci. To idan aka yanke wa mutum ita aka gintile ta, to za a biya diya. Amma da aka ce idza u'iba, mana in an game ta da kwashewa, in an kwashe shi gaba daya, to shine zai zama diya guda. Wannan fa idan ana maganar an bar kisasi, domin galibi abubuwan da zamu karanta yanzu wanda za a biya musu diya, ana kisasun su in ganganci ne, ba iya kisan ganganci ne kawai ake mar kisasi ba. Kisasi akwai na kisa, akwai na rauni. An cire, ya cire kunnen wani da gangan da keta, kuma ya tabbata da shaidu, shi ma sai a kama shi, a kama kunnensa a yanke ficif, magana ta kare. Al'udunu bil uduni, shikenan. Shi ma hancin al'amfu bil amfi, in ido ya kwakule shi ma a kwakule nasa. To haka ne, za ka a babi na kisasi, ba iya kisasin rai ba ne, su ma gabbai ana kisasin su, sai dai kisasi na gabbai yana da sharuɗa da ƙa'idoji da ake lura da su, saboda kar a je akwai raunin da ba zai yiwu a yi masa kisasi ba, domin wajen yin kisasi sai a yi kisa. Shi wanda ya yi ƙeta ta farko, wanda ya yi ta'addanci na farko, ya iya yi sai a dace abin da ya yi gashi nan makasa ce amma bai yi kisan ba. Amma idan an zo ramawa kuma, sai ya zama tunda makasa ce sai abin ya kai ga zuwa ga kisa. To kaga kenan ramuko ya biyo da bashi kenan. To idan an bar maganar kisasi, an dawo maganar karban diya, diyar rai kwacakom raƙumi ɗari. Wa fil anfi idza u'iba jad'an, haka nan hanci idan aka kewaye shi da tumbuka, addiya shi ma diya ce cikakkiya. Wa fil lisani diya, hakan nan harce shi ma diya ce cikakkiya, za a biya idan aka yanke shi, diya ce za a biya. Kun ga kamar yadda rai yake gaba ɗaya diya, haka hanci, haka me, haka harce. Saboda wanda aka yanke masa harce, ai an gama da shi, tamkar babu shi. Wa fi shafataini diya, hakan nan leɓɓa biyu su ma diya, su biyu su ma diya. Wa fi zakari diya, azzakari shi ma idan aka yanke shi, diya cikakkiya. Wa fil baydataini diya, hakan nan ‘ya’yan marena guda biyu idan aka cizge su, za a biya diya cikakkiya. Wa fi sulbi addiya, hakan nan ƙashin baya idan aka karya wa mutum laka, to nan ma za a biya diya. Wa fil ainaini addiya, hakan nan idanuwa guda biyu idan aka tsiyayar da su, diya. Wa fil rijlil wahidati nisfu diya, kafa ɗaya rabin diya, idan aka cire kafa ɗaya rabin diya. To idan mun bibiyi karatun za mu ga waɗannan abubuwan da aka ambata na amfanoni a jikin ɗan adam, hanci, harce, leɓɓa, azzakari, ‘ya’yan marena, ƙashin baya, idanuwa, ka haɗa da kunnuwa da ƙafa da hannaye, waɗannan idan mun kula, wato shari'a ta sanya musu diya, diya, diya kamila, saboda muhimmancin su a rayuwar dan adam. Idan aka ce babu su, to abin da aka tauye masa, abin da aka rage masa na jin dadin rayuwa ba shi da yawa. Duk abin da aka dauke wa mutum anan, to abin da aka bar masa na jin dadin rayuwa ba shi da yawa. Shi yasa Allah madaukakin sarki idan ya jarrabi mutum da idanuwa, ya jarrabe shi da rashin gani, sai ya sauya masa da gidan aljanna. Kamar yanzu cikin hadisi Annabi alaihi salatu wassalam yace Ubangiji ta'ala yace idzabtalaytu 'abdi bi habibatayhi awwadtuhu minhum aljanna. Idan na jarrabi bawana da rashin idanuwa guda biyu, zan canza masa madadin su da aljanna. To wannan ka dauke shi a matsayin sample. Duk wani abun da raba ka da shi a rayuwa, tamkar raba ka da rayuwar ne. Kuma koda kana tare da sauran kana rayuwa, raba ka da shi ya zai hana maka jin dadin sauran ma yadda ya kamata. To irin wannan idan ya faru da kai, idan tilqa'iyan ne min indillahi ta'ala, in kai tsaye daga Allah ne Allah ya jarrabe ka, to Allah madaukakin sarki ya so ya jarrabe ka ne, kuma wal'alla yana nufin ka da gidan aljanna. Saboda me? Saboda irin jarrabawa da ya dora maka jarrabawa ce da take ɗebe jin dadin rayuwa. Idan kuma wani dan adam ne abokin rayuwa ya zo maka da wannan, inda gangan ne aje a rama in baka yafe ba. Idan ka yafe za ka karɓi diya, to wannan irin wannan rauni, to matsayinsa matsayin mutum ne gaba ɗaya. Ya raba ka da harce, ko ya raba ka da hanci, ko ya raba ka da azzakari, ko ya raba ka da ƴaƴan marena, to wannan matsayin mutum ne gaba ɗaya. To idan mun kula a ƙarshe, a daidai wannan gabar da muka tsaya a ƙarshe, Annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa fir rijlil wahida, a cikin kafa guda ɗaya idan aka salwantar da ita, nisfu diya, za a biya rabin diya. To wannan ishara ce zuwa ga abin da malamai suke faɗa. Ibn Qudamah al-Muqaddisi alayhi rahmatullah a cikin kitabul Udda fi sharh al-Umda yake cewa kullu dhi adadin tajibu diyatu fi jami'ihi tajibu fi kulli wahidin bi hissatihi min ad-diya kal aynaini wal asabi'. Yace ka'ida ce kullu dhi adadin, duk wani abun da yake ma'abocin adadi ne ya fi ɗaya a jikin mutum. Duk wani abun da ya fi ɗaya a jikin mutum, tajibu diyatu fi jami'ihi, wanda diya take wajaba a cikin gaba ɗayansa. Duk abun da ya fi ɗaya, wanda idan aka raba mutum da gaba ɗayansa, diya ne. Tajibu fi kulli wahidin bi hissatihi, to tana wajaba a cikin kowane ɗaya da gwargwadon kasansa mina diya na diya, idan an kasafta ta a yawan wannan gaba. Kal ainaini, kamar idanuwa, wal asabi'i, da yasu. Wal Allah an gane ka'idar, dukkan abin da dan adam yake da shi na gaba fiye da ɗaya. Idan abin, idan ɗaya ne yake da shi a tattare da shi, yake rayuwa da shi, to idan an raba shi da shi diya ne. To duk abin da ya wuce ɗaya, to shi kuma idan aka raba shi da guda ɗaya, to sai a kasafta diya akan adadinsu. In an raba diya akan adadinsu, to sai a ga wannan abun nawa zai kama a diya. Kamar idanuwa, idanuwa biyu ake da shi, ɗan adam yake da shi. Idan an raba shi da ɗaya, tunda su biyu ne, diya biyu za a raba. Idan an raba shi da ido ɗaya, to za a biya rabin diya kenan. Idan an raba shi da ido biyu, to za a biya diya cikakkiya. Hakan nan kunnuwa biyu ne, idan an raba shi da ɗaya rabin diya, biyun kuma diya. To hakan nan leɓɓa guda biyu, idan an raba shi da duka biyu diya, idan an raba shi da ɗaya rabin diya, wajen wasu malamai. Amma wasu malaman suka ce leɓe ba matsayin su ba iri ɗaya bane ba wajen amfani, suka ce leɓen ƙasa ya fi na saman amfani. Don haka na ƙasa za a kasa diya kashi uku ne, na ƙasa za a biya kashi biyu, na sama kashi ɗaya. Don haka raƙumi ɗari idan mun kasa su kashi uku zai ba mu raƙumi nawa nawa? 33 da kwatar raƙumi? Raƙumi 33. To kaga raƙumi 33 idan an cire leɓen sama kenan a wajen masu wannan ra'ayi. Idan an cire leɓen ƙasa kuma raƙumi 66 ko da 7. An fahimta? Wannan ɗaya ba ya ce shi za a yi ba. Shi mai 33 tunda ba za a raba raƙumi uku ba, to kuɗin ƙima za a zai biya. Ƙimar abin da ya hau kai zai biya na raƙumi. To amma zancen da ya fi inganci, Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ce leɓɓa guda biyu diya. Tunda su biyu ne, to kawai kowanne ɗaya rabin diya. Azzakari shi kaɗai ne don haka diya. Amma ‘ya’yan maryama su biyu ne, kowanne ɗaya rabin diya. Ƙashin baya shi kaɗai ne don haka diya. Hannaye biyu ne don haka hannu ɗaya diya. Yatsu fa, yatsu goma ne a hannu. Yatsu goma ne a hannu. Raƙumi nawa ne diya? Raƙumi ɗari. To kowace yatsa raƙumi goma kenan. Yatsun ƙafa nawa ne? Goma. To kowace yatsa raƙumi goma. Kar ka ce yatsu 20 ɗin gaba ɗaya za ka haɗa sa raƙumi goma, a raƙumi ɗari. A'a, na hannu daban, na ai hukuncin hannaye daban, hukuncin ƙafafu daban. Don haka to yatsun hannaye tafiyarsu ɗaya, yatsun ƙafafu tafiyarsu ɗaya. Hukuncinsu hukuncin hannaya, su kuma can hukuncinsu hukuncin ƙafa. To a nan akwai wani abu da malamai suke magana a kansa da ya kamata mu ambata. Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin ya yi magana a kan hanci, ya yi magana a kan harce, ya yi magana a kan leɓe, ya yi magana a kan azzakari da ‘ya’yan marena da ƙashin baya da idanuwa da ƙafafu. Wala’alla a karatu iya abin da zai iya zuwa maka shi ne idan aka cire. Alhalin akwai wata ma’ana wacce ba cirewa ba. Idan aka raba su da amfaninsu, hukuncinsu hukuncin cirewa. Idan aka raba su da amfaninsu, wani ya burma maƙusa a hanci, ya burma masa ba kai ba, ya sa masa kibiya a hanci, sanadin wannan kibiya sai ta ɗauke dukka hasasiya ta hancin, sai ya zama baya jin ƙanshi, baya jin wari, baya jin ɗoyi, baya jin komai da hancin. Hancin kawai ya zama fata. To suka ce diya, an raba shi da hanci kenan. Hakan nan harce, harcen nan ana ɗanɗanawa da shi, harcen nan ana magana da shi, harcen nan ana alkanta abinci da shi, da shi ne kake tsara tauna a bakinka. To idan aka yi wa mutum rauni a harce ta yadda ya daina yin magana, harcen ya ƙage, ko ya daina cin abinci, sai dai tsure, harcen baya motsin da zai ci abinci, ko kuma harcen ya daina jin hasasiya ta ɗanɗano, bai san siga ba, bai san gishiri ba, bai san tsami ba, bai san komai, ya taɓa harcen kawai babu, bai san zafi ba, bai san sanyi ba. To tamkar babu ne. Za ka an ɗauki amfanin, to tamkar an ɗauki harce ne, ba sai yankewa ba, kawai diya. To haka nan leɓɓa, idan leɓɓen baki guda biyun ko ɗaya aka yi masa lahanin da ya daina aiki, ya daina aikin da ake yi da shi, in ɗaya ne rabin diya, in duka biyun ne suka daina aiki diya, balle azzakari. Idan aka yi masa wani lahani, aka yi dandaka, ko aka sanya masa tsinke a ciki, aka yi ta masa abin horo, ya zo ya daina amfani kwata-kwata, to wannan shi ma diya, ko da gashi nan a jikinsa amma ya daina amfani, to diya. Kuma amfanin da ake nufi ba na fitsari ba, yawwa. Hakan nan baybatan, ‘ya’yan marena, su ma idan lahani aka musu ka daina amfani, domin su ne injin da ke sa azzakari aiki. To idan suka daina amfani, to su ma diya, ko da suna nan ba cire su ba. To hakan nan idanuwa, ko ƙashin baya, ko bai karye ba, inda ya daina amfani ba sunkuyawa, ba kwanciya, ba kaza, ya ƙage, diya. Haka idanuwa, kuma ga su nan ana kallonsu amma ba sa gani, baya ganin komai. An riga da an sa masa haske, an halaka masa idon da haske, sai zo tun daga nan da ya ga duhu bai sake gani ba, amma ga ƙwari ido ras suna nan, ba ƙwaƙulewa aka yi ba, ba tsiyaye su da su aka yi ba. To wannan in duka biyun ne diya, idan ɗaya ne rabin diya, aka ƙafafu da hannu da yatsu duka, idan dai aka sarayar da amfaninsu, to ko suna nan, to hukuncinsu hukuncin kamar an yanke su ne. To waɗannan dangane da wato gaɓoɓin da ake iya tumɓuke su kenan, ko ake iya yanke su ko cire su. Sai hadisi ya ci gaba da cewa wa fil ma'mumati thuluthud diya, wa fil ja'ifati thuluthud diya, wa fil munaqqilati 15 min al ibil, wa fi kulli isbi'in min asabi'il yadi wa rijli 10 min al ibil, wa fi sinni 5 min al ibil, wa fil mudihati 5 min al ibil. Annabi alayhi salatu wasallam ce wa fil ma'mumati thuluthud diya. A ma'amuma, ma'amuma rauni ne shi, shi ne rauni wanda ya fasa fata, ya fasa nama, ya fasa ƙashi, ya iso wata fata ko leda da suke faɗa, wacce ta rufe ɓargo. Abin da ya hana shi kaiwa ga ɓargo kawai iya wannan shimfiɗar da ke kan ɓargo ne, amma har ƙashi ya fasa. To wannan ita ake cewa ma'amuma, shi ne raunin da ya kai zuwa ga ummuddimag, wacce ta kai raunin da ya kai zuwa ga wato abinan ga wannan uwar ɓargo. To thuluthud diya, za a biya 1/3 na diya idan aka mutum irin wannan raunin. Wa fil ja'ifati thuluthud diya, hakan nan idan rauni ya kai ja'ifa, ja'ifa kuma shi ne raunin da aka huda, rauni ne a ciki da aka yi shi ko ta baya ko ta ciki, ya kai zuwa ga ciki har ana ganin kayan ciki, ko da aka furza aka fitar sai hanji ya biyo, kaga ya kai jauf, amma bai tsaga hanjin ba, bai fasa huhu ba, bai fasa hanta ba, bai huda uwar hanji ba, amma ya kai wajen, hudin ya kai wajen. To wannan ana ce mata ja'ifa, ai allati wasalat ilal jawf, wacce ta kai zuwa ga jawf. To thuluthud diya, irin wannan raunin shi ma za a biya thuluthin diya, 1/3 na diya, wato raƙumi 33 da ɗoriya. Wa fil munaqqilati, rauni kuma wanda yake munaqqila, munaqqila shine rauni wanda yake fasa kashi ya canza masa gurbi, raunin da yake kawar da kashi ya canza masa gurbi ko ya bazgare ma ya fita ko ya canza mahalli sai an je an tattaro an nemo an dawo da shi yadda yake ya goce ya bar gurbin sa sai an je an yi tiyata an dawo da shi gurbin sa ko bai fashe ba kuma ko bai fashe ba domin asalin illar ita ce gocewar to haka masa raunin da ya kai ga kashin ya goce ko soket din sa ya cire sai an je an mayar an kwaba an je an rufe to wannan shine munaqqila shi kuma 15 min al-ibil laqumi 15 ne laqumi 15 kaga abinan shi bai kai wadancan ba kenan ko wa fi kulli isbi'in min asabi'il yadi wal rijli kowace yatsa daya daga cikin yatsun hannu da yatsun kafa 10 min al-ibil laqumi 10 kaga da wannan zaka fahimci cewa yatsun hannu suna cin diya guda yatsun kafa suna cin diya guda kowace yatsa laqumi 10 kuma zance mai inganci yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dinnan laqumi 10 yana nuna maka kowace yatsa ne ba bambanci tsakanin yatsu koda ku sun bambanta wajen amfani don ba za ka hada amfanin yatsa ibhama babbar yatsa da kuma yatsa khinsiriya wannan ta karshe ba za ka hada amfanin su ba amma dukka kowace ce aka cire wato laqumi 10 to haka ko ta kafa kuma ba su da bambanci kowace ɗaya laqumi 10 wa fi sinni hakan nan game da haƙori 50 min al-ibli shi kuma haƙori ɗaya laqumi 5 ne haƙori ɗaya laqumi 5 aka karya masa haƙori laqumi 5 kada ka ji wani yana barazana yace sai in karya maka haƙori ayya laqumi 5 ko na haƙori to shi haƙori da aka ce laqumi 5 biyar biyar sau nawa zai baka 100 na 520 ko to haƙori 20 ake da shi haƙori 32 ne haƙori guda 32 ne kana da tirame 5-5 sama da ƙasa idan kai mai cikakken baki ne ma'ana shekarunka sun kai ka fitar da na ƙarshe sannan kuma ba su kai ka fara dabarwa ba mai cikakken baki na haƙori 32 ne 5-5 waɗanda suke na gefe haƙo abuna sannan sai kuma ruba'iyya guda 4 sai kuma fika guda 4 sai sanaya na tsakiya guda 4 shi zai baka nawa 32 waɗancan 5-5 guda 20 waɗannan ruba'iyya guda 4 24 sai fika guda 4 28 sai sanaya na tsakiya kenan guda 4 shi zai baka 32 to anan ana nufin kenan kowane haƙori ɗaya laqumi 5 don haka idan aka kifa wa mutum mari haƙorinsa gaba ɗaya ya yi amansu dukkan suka zube ya fi diya kenan wannan shine abin tambaya shin idan aka kifa wa mutum mari ko aka ɗirka masa naushi ko aka soke masa sanda a baki sai zama duka haƙorin ba wanda ya saura 32 sun zube aka kawo maka wannan rikicin a matsayinka na limamin anguwa in za ka iya in ka buɗe littafi diya nawa za ka ɗora abin raƙumi nawa za ka ɗora ka ga 5-5 sau 32 zai baka 100 da nawa 160 anya 5 sau 30 nawa zai ba 100 da nawa 150 ga 2 to 160 to kenan kaga haƙwari sun fi diya kenan gashi kuma yana raye yana dan haba yana dan afa goransa yana kuma ya lashe ya lashe raƙumi 160 alhalin idan mun kula da ka'idar karatun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake lissafin diya shine kowace gaba bata wuce diyar mutum kowace gaba idan ita kadai ce diya idan ta haura daya to za a kasafta diyar wato adadin yawanta amma bata haura diya bata haura laƙumi 100 to haka hakori ma jumhurin malamai suka ce raƙumi 100 wanda ya zubar da hakwaran wani gaba ɗayan su to diya zai bayar cikakkiya raƙumi 100 laƙumi 100 shine madadin hakori 20 sauran kwariya ta bi kwariya shikenan magana ta kare ma'ana ba za a bayar sama da diya ba dalilin da ya hukunta za a bayar sama da diya wannan shine ra'ayin jumhurin malamai dan haka hakura ko na hakuri ɗaya raƙumi 5 ne wa fil mudhiha sannan haka rauni da ake ce masa mudhiha وهي التي توضح العظمه شيني روني wanda yake bayyanar da kashi shine rauni wanda yake bayyanar da kashi an yi raunin aka ko a fiska ya fasa kayin ko ya fasa fiskar har ana kallo kashin kwakwalwa ana gano kashin kwakwalwa to wannan ita ake cewa al-mudhiha wacce ta yayi ta yaye fata, ta yaye nama, ta yaye jijiya, ta yaye wane ne, har ta kai zuwa ga ana kallon kyalli da hasken kashi, ta zama mudhiha. To wannan ita za a biya mai khamsun min al-ibili, za a biya raƙumi 5. Haka tsarin biyan waɗannan diyoyi yake. To wannan akwai bukatar dukkan wanda alhakin irin wannan abu ya rataye a wuyansa ya zama yana da masaniyar irin waɗannan raunuka da kuma masaniyar abin da ya cancanta a biya na haƙƙi domin an riga an yanke haƙƙin su ijtihadi ba zai shiga ciki ba idan kai alƙali ne kana hukunci da shari'ar musulunci to baka zuwa ana magana diya ta biyan kunne ko diyar yatsa ko diyar ido ka zo kana magana cewa kana da hali kana da ikon da zaka yanke hukunci da daurin shekara 5 ko biyan tarar naira 100,000 kaza ko miliyan kaza a duk bai taso ba an riga da an yi hukunci in zaka kara wani abu akan wannan saboda ta'aziri wannan ya rage yaya kaga kirsin a gabanka ya rage yaya fiskar abin ya zo gabanka idan akwai bukatar a kara da wani abu na ta'aziri to wannan ijtihadi ya shiga ciki amma dai asalin hukunci shine wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zayyana wa innar rajula yuqtalu bil mar'ati annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma namiji lalle ne ana kashe shi da mace me ake nufi da ana kashe shi da mace ana kashe shi idan ya kashe mace ana kashe shi sanadin ya kashe mace kar a dauka cewa ai tunda mace bata kai namiji amfani ba idan ta kashe shi idan ya kashe ta ba za a kashe shi ba a'a akwai bambancin amma a diya za mu zo mu karanta akwai bambancin diyar namiji da kuma diyar mace amma wajen kisasi ba bambanci idan namiji ya kashe mace za a kashe shi gashi nan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bayahudi namiji ya kashe wata jariya an zo da ita gata nan kanta yana bulbular da jini annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a tambaye ta wa ya kashe ta aka ce wa ya kashe ki ba ta iya magana wane ne sai ta ishara da kanta a'a wane ne cikin waɗanda ake zargi ake tsammani sai aka tanki sunan wanda ya kashe ta sai ta yi ishara cewa eh shi ne annabi alaihi salatu wassalam ya sa aka kira shi to kafin mutumin ya zo ma ta mutu ta cika kuma kan ya samu tsakanin duwatsu ya rotse da yazo kuma bai musu bai ce shine annabi sallallahu alaihi wasallama ce shi ma aje ayi masa irin abin da ya mata aje shi ma a gwara kansa da duwatsu a rotse a rumurguje ya mutu magana ta kare kun ga shi namiji ne ita mace yuqtalu rajul bil mar'a ana kashe namiji in ya kashe mace to mutum idan ya kashe matarsa za a kashe shi da gangan da ke ta za a kashe mata ta kashe mijinta da gangan da ke ta za a kashe ta wannan kisasi haka yake kaidar kisasi kenan wa ala ahli adh-dhahabi alf dinarin su kuma ma'abota dinarin ma'ana masu ta'amuli da dinari to za su biya dinari dubu ne Abu Dawud ya rawaito hadisin to kun ga mun taho da karatu a matsayin raƙuma 100 yanzu a ƙarshe sai aka ce masu ta'amuli da dinari za su biya dinari dubu su kuma tunda ba masu hada-hadan raƙuma bane ba sa hulɗa da raƙuma su suna hulɗa da kuɗi ne karansu na dinari to sai su biya dinari dubu shine a madadin diyarsu madadin raƙumi 100 ya zo a wani nassi ma annabi alaihi salatu wassalam bai tsaya iya haka ba ma'abota shanu za su biya saniya 200 ma'abota dirhami za su biya dirhami 12,000 dirhami 12,000 ma'abota tumaki da awaki za su biya awaki abinan awaki abinan 2,000 awaki 2,000 to mas'alar da malamai suke tattaunawa akai ita ce dangane da wannan batu wai shin da raƙumi 100 da dinare 1,000 da dirhami 12,000 da saniya 200 da akuya 2,000 shin kowanne mutum ya ga dama zai buga lissafi da shi ya cire a cire diya ko kuma diyar wani abu ne guda ɗaya a cikinsu sauran duka an gina akan wancan ne dukkansu a matsayin asali suke sai ya zama akan kowanne za a iya gina lissafi idan dukkansu a matsayin asali suke a iya lissafa yawan diya da kuɗin raƙumi 100 a iya lissafa yawan diya da ma'aunin dinari 1,000 a iya lissafa yawan diya da ma'aunin dirhami 12,000 a iya lissafa yawan diya da kuɗin shanu 200 ko kuɗin tumaki da awaki 2,000 da kowanne aka yi lissafi abin da aka samu ya bayar na kuɗin garinku to shine diya a wajen wasu malamai kenan yayin da wasu suke ganin cewa a'a ba haka bane asalin diya raƙumi 100 ce ita ce asali waɗanda aka ce su biya dirhami 1,000 an yi kiyasin su ne akan raƙumi 100 waɗanda aka ce su biya abinan dirhami 12,000 dirhami dinare 1,000 an yi kiyasi ne akan raƙumi 100 masu dirhami 12,000 an yi kiyasi ne akan raƙumi 100 masu shanu 200 masu awaki 2,000 duka kiyasi ne akan raƙumi 100 don haka asalin diya raƙumi 100 ce idan za ku yi lissafin diya da kuɗin garinku to suka ce sai dai a yi lissafi da kuɗin raƙumi raƙumin kuma raƙumi 100 me dalilin ku suka ce dalilin mu shine idan kuka ce za a iya lissafin diya da dinare ko za a iya lissafin diya da dirhami diyan nan fa ku sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambanta diyar kisan ganganci da diyar kisa mai kama da ganganci da diyar kuskure wajen tsanantawa kuma da irin siffar raƙumi ne idan da dinare za a yi lissafin kuɗin diya da ya za ka bambanta diyar mai kisan ganganci da diyar mai kisan kuskure yanzu idan muka ce diya ita ce a kudin Najeriya kimanin naira miliyan 877 da doriya, mai kisan ganganci ita zai biya, mai kisan kuskure ita zai biya? Alhalin alisafin raƙumi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta su. Alisafin raƙumi mai kisan ganganci ko mai kisa mai kama da kisan ganganci za su biya diya da ake ce mata diyatun mughallaba, diya wacce take mai tsanani. Mun karanta a hadisin jiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce minha arba'una fi butuniha auladuha, a samu guda 40 waɗanda suke da ƴaƴa a cikin su. Akwai dinari mai da, a samu guda 40 waɗanda suke da ƴaƴa a cikin su. Sannan idan akwai wani sassauci a cikin diya mai kaushi, ba zai wuce a ce maka za a kasa ɗarin kashi hudu ba. Suna cewa raƙumi 25 wanda suka cika shekara guda sun shiga ta biyu, 25. Sannan 25 wanda suka cika shekara biyu sun shiga ta uku. Sannan 25 wanda suka cika shekara ta uku sun shiga ta hudu. Sannan 25 wanda suka cika shekara ta hudu sun shiga ta biyar. Amma a kisan kuskure a raba ta biyar, masu shekara ɗaya mata guda biyar, a guda ashirin, mazansu guda 20, masu shekara biyu guda 20, masu shekara uku guda 20, masu shekara hudu guda 20. Wannan ya fi sassauci akan wancan. To lura da waɗannan siffofin na raƙuma, sai wasu malamin suka ce asalin diya, tushen diya shine raƙumi. Don haka in ana so a gane kuɗin diya, to sai dai a yi lissafin kuɗin raƙumi. Kuɗin raƙumin kuma irin wanda aka siffanta. An je garke a tambaya, yanzu raƙumi wannan yana shekara biyu kenan, ya kai nawa? Wannan yana shekara kaza, ya kai nawa? Da haka sai a tattara guda 100, sai a tara kuɗin diya. To amma ina ganin lissafin da ake gina diya a kansa yanzu lissafin dinari ne. Lissafin dinari ne. To shi yasa diya take hauhawa, saboda yadda dinari yake hauhawa, diya take hauhawa ba kankani ba. To haka ne a ra'ayin wasu malaman, cewa ana iya ɗaukan diya a kan lissafin dinari, ana iya ɗaukan diya a kan lissafin dirhami. Ala ayyi halin, diya ko ta zama kaɗan ko ta zama da yawa, hakki ne na rayi wanda shari'ar musulunci ta ɗora shi, amma hakki ne ga masu karɓa, in sun so su karɓa, in kuma sun ga dama su yafe. Amma sai dai a waɗansu irin yanayi, a wasu circumstances, wato yafe diya ƙara gurɓata al'umma ne. Saboda inda ana karɓan diya, to da waɗansu abubuwan sun rika zuwa da sauƙi. A karatun da muka yi na yadda kisan kuskure yake, akwai kashe-kashe da yawa wanda za a ba su hukuncin kuskure a shari'a, amma hakikanin al'amari aikin na ganganci ne, amma aukuwar mutuwa da wannan aikin ana ba shi hukuncin kuskure. Wasu masu ƙarafan da suke kashe mutane, ko a kaɗa, ko a faɗuwa, ko masu mashin da suke kashe mutane. Yanzu kwanan nan malaminmu, Malam Babani Barde, Allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa, bawan Allah, ya yi sallarsa, ya yi karatunsa, ya yi abubuwansa, ya tafi zai gaida gyatima, yana tafiyarsa lami lafiya, haka kawai yara da mashin babu wuta a guje kuma a gurin da bai kamata su gudu ba, suka banke shi ya sanadin rayuwarsa. To yanzu irin wannan a ce za a yafe diya? Saboda yo diya za ta dawo mana da shi ne ma ai bayan an ba mu diya kuma sai an ba mu hakuri saboda ta'adin da aka yi mana kudi ba za su tsaya ba to wani lokacin kara da muke da ita na Hausa ta Hausa Fulani ita ma tana taimakawa wajen ƙara lalacewar al'ummar mu eh kisa kuskure ne aikin da suka yi ganganci ne amma tunda basu nufi shi ba basu nufi su kade shi ba to dole zamu bashi hukuncin kuskure amma fa diya to ba daga kafa to akwai yanayi irin wannan wanda zaka samu cewa asali abin da ya kamata shine kawai a shiga a fita a yi dauki ba dadi akan maganar diya sai an yi laushi in yaso in mun karbi kamar miliyan 250 mu ce to a zauna a fara sasantawa amma a ce babu shikenan a bar iyalai a cikin wani hali to wannan kuskure ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani Allah ka gyara mana al'ummar mu abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abinda ne kuskure Allah ka gafarta mana baki daya sallallahu alaihi wasallam nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله اما على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وانا هنا اتشوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله yace ina maka fatan alkhairi da fatan gamawa da duniya da iyayenka lafiya amin tare da sauran jama'a baki daya yace yana mai neman barar addu'a daga wajena da wajen al'umma baki daya bisa yaransa bashi da lafiya tun sha jelan asibiti ba sauki yanzu haka sun koma na gida jikin yaro sai dai su ce alhamdulillah yace suna shan fama ubangiji Allah ya bashi lafiya Allah subhanahu wataala ya sa zakar jiki ne kuma Allah ya sa wannan jarrabawa taka ta zama lada ne mai nauyi a wajen Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya baka hanyar wato ci gaba da kulawa da wannan jinya ya kuma sauƙaƙe maka shi ma Allah ya sauƙaƙe masa wannan kuma yake cewa malam wata guda da ya wuce yace aka tayi ragonsa 36,000 ai 360 bai sayar ba amma Allah da iko yau ya kasa an yanka ya sayar 150 jama'a suna masa jaje cewa Allah ya sa akwai abin da ya tare to idan asara ta samu mutum kamar wannan akwai abin da take tarewa yana fatan mallan da sauran ƴan uwa za a taya shi da addu'a Allah mayar masa dubunsa da yawan alkhairi Allah kuma ya kauda hau da fitina ba an Allah ya Allah ta'ala ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza masahu al-khayru manu'a to kai hakuri Allah ne ya jarrabe ka don ya ga imaninka Allah ne ya jarrabe ka don ya ga imaninka kuma ka ci jarrabawa shi kansa wannan dancan ka rage yin sa ka ci gaba da wani abin da yake gabanka kuma kar ka je ka kwanta kana tsaki kana juyi kana maimaitawa washe gari ma kana fada kana kofa kana mai za ka yi ta barbaɗar da ladan kuma Allah zai gane cewa ashe baka cikin bayinsa shi Allah yana jarrabawa dan ya bambance na gaske da waɗanda akan harshe ne kawai dan ka dauka cewa Allah da ya baka shi wannan ragon zai baka ninkin baninkinsa kar ka manta annabin Allah annabi Ibrahim da da ya haifa a cikin sa aka ce ya kwantar da yanka a mafarki ma ba Jibril ne ya sauke ya ganshi kware kwatan yace ba a mafarki ya gaskata mafarkin kuma ya je ya kwantar da dan kuma ya dauki wuka zai yanka saboda haka Allah ya ce kisa Allah sai da yace wa Ibrahim alladhi waffa Allah ya masa jinjina Ibrahim ya cika alkawari ya cika bawa na kwarai irin wanda ake so don haka Allah ya jarabe ka ka karbi jarabar Ubangiji ana rasa mutum ma balle rago kuma har ka ci 150 a cikin 360 ai ka rage ai Allah yana so ya gwada maka shi din Allah ne da ya bar maka 150 din ma in ya ga dama sai gari ya waye ne a zo a samu ya kumbura sun tum 150 din ma babu kuma ya za ka yi zaka je kotu ne bayan da ka iya zaka waye gari ma wata rana ba mahaifi ko wata rana ba mahaifiya ko ba mata ko ba da shi kuma Allah ana masa fushi ne ai ba a masa fushi shi kuma Allah a cikin ayyukan sa akwai batacce ne ba batacce annabi sallallahu alaihi wasallama yace ajaban li amril mu'min yace kai mu'mini al'amarin sa akwai abun ban mamaki akwai abun ban sha'awa me yasa al'amarin mu'mini ya zama abun sha'awa yace idza asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu idan abun farin ciki ya same shi sai ya dora da godiya sai alheri ya kare biyo baya wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu idan kuma damuwa cuta ta same shi sai ya hakuri sai kuma alheri ya biyo baya sai yace walaita zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake da wannan halin sai mu'min shine ko ina ta fadi shani idan alheri ya same shi sai alheri ya biyo baya saboda godiya yayi idan sharri ya same shi sai alheri ya biyo baya saboda hakuri yayi shi sa mu'mini baya taba asara sai in wanda bai san waye Allah ba Allah ka manta da wannan abu ka ji a ranka me 360 ko aure zaka yi ka ci gaba da hidimar gabanka ka je ka wannan 150 din ka je kasuwa ka duba rago na 140 ko na 150 ka kawo shi gida ka daure ka gaya wa Allah kar ka je ka sai waya ka je ka siyo wani rago da 150 din ka kawo shi gida ka daure ka zuba a ikon Allah ido Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aiki wani sahabi in gaje kasuwa ka siyo mun akuya jim kadan sai gashi ya dawo da akuya a igiyarta ga kuma dirhami daya ba shi ga dirhamin ka ya ma'aikin Allah ga akuyarka yace ban gane ba yace to haru mai albarka yace ai na sai akuyar zan tafi sai wani ya tare ni zai saya muka yi ciniki ya saya dirhami biyu sai na koma sai na siyo wata da dirhami daya yanzu mai sama dirhamin ka daya in Allah ya sa albarka a hannu kuma malam ai ko kashi ka kasa za a yi ciniki haka suke cewa to haka ne idan hannu ya albarka to ka roki albarka a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya mayar maka da alkhairi kuma Allah ta'ala ya yi fasani a zuciyarka Allah ya maka arzikin hakuri kuma Allah ya sa da abin da ya tare shine tambayar taka ko shin akwai abin tarewa kai tarewa kai ai Allah baya jarraba bawa haka kawai tarewa kai ai da Bahaushe yace Allah ya sa da abin da ya tare wannan gaskiya ne Allah ya sa da abin da ya tare na sha fada a karatu har a wajen tafsiri nakan ce muku alkhairai da yawa inda ake za a nuna mana hanyar da za su iso mu to da har abada ba za mu yadda su iso mu ba saboda wani alherin sai shari ya gifta sannan yake biyuwa alkhairai da yawa haka ne sai shari ya gifta wanda inda ake za a nuna maka wannan sharin ake ka zaba ba za ka dauke shi ba kuma kana zaba alheri ne zai biyo bayan sa to wannan sai Allah masanin gaibi Allah ya maida alkhairi wannan yace malam za a iya lissafa zakka da sadaki da ma'aunin azurfa bisa la'akari da saukin azurfa akan dinari eh kwarai ko aini ai yadda dinari yake kudi a ma'aunin shari'a haka dirhami yake kudi a ma'aunin shari'a to idan an duba an ga lissafin dinari yayi mana tsanani kuma aka ga za a samu sauki a lissafin dirhami sai kuma lissafin dirhami babu laifi. Wannan mahukunta su suke da wannan iko, mu ba mu da wannan iko. Mahukunta su suke da wannan iko. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani, Allah ya ba mu ilimi mai amfani, ubangiji Allah ka ilmantar da mu abin da ka amfara da mu abin da ka ilmantar da mu. Kamar da muka ambata gobe idan Allah ya kai mu za mu cika da mu karatu kuma doko. Yawwa, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, wa ja'alha al-waritha minna. Allahumma ja'al tharana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana. وجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. والسلام عليكم.